أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وما سؤال البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah kawo mu yau ɗaya ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 da shi da afwan, kuma yau ɗaya ga watan uku miladiya 2025 a wannan masallaci namu jami'u sagiri na Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma, domin fara karatu na musamman wanda muka saba yi duk shekara a Ramadan, kuma a irin wannan lokacin da asubahi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin bayinsa waɗanda ya alƙawarin ƴantawa a cikin wannan wata mai daraja. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ɗorewa wajen bauta masa tun daga farkon watan har zuwa ƙarshensa, ba tare da mun gaza ba ko kuma wani rashin lafiya ko wata lalura su same mu ba. Sannan ƴan uwa, kamar dai da aka saba mana nasiha, Ramadan wata ne na aiki, wata ne na ɗiban garaɓasa daga Allah, kuma wata ne na yin amfani da dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaje ta a shekara sau ɗaya. Kuma babban abin da ake fata shi ne mutum ya dawwama, ba ya fara bai yi ɗigirgiri. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيكن دا الله يفسو شيني أيكن دا باوا يدو وما ينائين سخودا أيكن أنك لني سودا كمتن يي أبن دا زي إيي أما أبن دا أكي فاتا شيني يزما أنتاشي دا متن واتو أنغما دا شي كده فارا يوازا. أبو نقب شيني كميد دا متن إذا سوغا أربا لتافي wani bawan Allah ne mutum daya, shi ya dauki nauyin buga su kuma yace a rabawa duka mutane fi sabilillahi. So da kaina da haƙƙin mu masa addu'a, Allah subhanahu wataala ya ƙara masa arziki, ya ƙara masa albarka, ya kuma dada mana irin su da yawa. Ina jin ya dauki nauyin kofi 200 ko an fara ka kofi 100 yau. Su masu bugawan ne ayyuka su ka musu yawa, insha Allah ana fatan za su kawo cikwa. Wannan da ba su samu ba sai su yi hakuri, amma sharadin a ba mutum shine ya dau alƙawari tsakanin shi da Allah ba zai daina zuwa karatu ba. Wannan shine alƙawari, in mutum ya haka ya saba saboda ka waƙafi yayi dan arka samun ya samu lada, saboda ka yana fatan a karanta da mutum ya ji abinda aka fassara, kuma sannan ya je shi ya ci gaba da karantawa. Amma idan mutum ya ɗigirgire ko ya je ya zubar ko ya je ya ɓatar, to kage bai yi daidai ba. Burin wannan bawan Allah ya cika, amma shi kuma ya samu damuwa. Abu na gaba shine lokaci ya canza sosai, ba ma san mu riƙa wuce ƙarfe 7. Saboda haka da izinin Allah za mu riƙa darasin minti 45 gwagwadon lokaci yadda ya canza. In an samu ci gaba lokaci ya canza za mu iya kammala kafin 7, to sai mu koma kamar yadda muka saba yi darasin da ake na kusan awa ɗaya, wato minti 55 kenan. Amma dai a yanzu za mu fara minti 45 yau haka za mu yi a matsayin gwaji. Littafin da aka sa za a karanta darasi ne na Alƙur'ani, saboda ka wannan a matsayin tafsiri yake, kamar tafsirin Alƙur'ani ne, amma tafsiri da ake ce masa at-tafsirul mawdu'i. At-tafsirul mawdu'i shine masanin tafsiri ya dauki wani abu kwara daya daga cikin darsan Alƙur'ani, yayi bincike a kansa, duk ayar da take da alaka da wannan abun to sai ya ambace ta a cikin tafsirin sa. Tafsiri ne gaskiya mai nauyi, yana ɗaya daga cikin nau'ukan tafsiri na ci gaba na wannan zamanin. magabata da irin wannan sigar ba su san shi ba an yi rubuce-rubuce da yawa akai to wannan ɗaya daga cikin darussa ne na malam ibn al-usaymin alaihi rahmatullah ta'ala fawaidut taqwa min al-qur'an al-karim fa'idojin taqwa daga al-qur'ani kamar ci gaba ne yayi wa babban malami al-imam al-fayruz abadi yana da littafin sa basairu zawi at-tamyiz fi lata'if al-kitab al-aziz shi da ya tashi a cikin nasa littafin ya kawo fa'idoji 27 to kun ga 117 da 27 ai suna da nisa 27 117 ya kara masa nawa kenan 90 saboda haka darussa ne da muke da bukatar irin su akwai rubuce-rubuce da yawa da aka yi a irin wannan akwai as-sabr fil qur'an akwai al-ikhlas fil qur'an akwai az-zuhd fil qur'an da makamantan su to Allah shi taimake mu bayan waɗannan gabatarwa nau'ukan gabatarwar za mu yi takaitaccen tarihin al-allama ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala malamai sun yi rubuce-rubuce akan tarihin sa babban aikin da aka yi akan sa shine littafin da almajirin sa al-ustaz dr nasir ibn musfir al-zahrani yayi ya rubuta littafin tarihin wannan bijimin malami ibn al-usaymin yasa masa suna ad-durru yasa masa suna kai ibn al-usaymin al-imam az-zahid ibn al-usaymin al-imam az-zahid littafi ne mai shafi 1122 tarihin malami daya wannan aka ce a bada tarihin shi to min TV an gama kuma ba kai da abin da zaka kara in ka sike ka wuce min TV nan to kila ƙarya zaka yi to wannan ko abinda masanan sa ne suka yi bayani a kansa littafi na biyu cikin littafai masu girma da aka rubuta akan tarihin الشيخ محمد بن صالح العثيمين شيني لتافن الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة بن العثيمين نا ليدك تشكين متى ساقما الماجرنسا أو انتلو كتشنكينا نا تشمش متى شي يا زمو ببين شيني إسام بن عبد المنعم المري شيكما لتافن سشافي دريه أول تسعين دتقوس أفاي محاضرة ود ببن مالني عبد الشيخ عبد المحسن العبادي البدر ينا نندرنسا الله قارا مسلافيا شكن شواغبن جامع المسلم شي تا مدينة نفركو كما ببن مالني أمسلا من زن الله صلى الله عليه وسلم سنن فسنسا شي العلامة من العثيمين yayi wata muhadara yasa mata taki ya gabatar da ita ranar 24 ga watan Shawwal hijira 1421 yau shekara 25 kenan ko da yin wannan muhadarar tasa a watan Shawwal bayan rasuwar Ash-Shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen da ƴan kwanaki kamar yadda zamu gani Ash-Shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya rasu ranar 15 ga watan Shawwal hijira 1421 to shine sai ya gabatar da muhadara a kansa a jami'ar musulunci ta Madina ya sa mata suna Ash-Shaykh Muhammad ibn Usaymin min al-ulama'i ar-rabbaniyyi yayi tarjumar sa haka takaitacciya to daga cikin ta na zaba saboda takaituwarta da kuma kasancewar sa shi sa'an sani sa'an mutun ya bada tarihi kansa to zai wuya kuma ya sa adalci a ciki to kusan ba wanda zai bada labari kamar sa sai dai in mahaifin shi yauwa ko to wallahu alam wannan tarjumar tasa ta fara da bayani akan nasabar sa sunansa Muhammad sunan babansa Salih sunan kakansa Muhammad sunan kakansa Nabi Sulaiman kakansa na uku Abdurrahman, kakansa na hudu Uthman, kakansa na biyar Abdurrahman, kakansa na biyar ko na shida Abdurrahman, wancan Abdullahi kenan. Kakansa na bakwai Ahmad, kakansa na takwas Muqbil. Larabawa suna da wannan kular tsara nasabar su. Idan aka ce faɗi sunan kakan shi na biyu ba zai iya faɗi ba, to kaga akwai damuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, ku koya daga cikin ilimin nasabarku. Ni dan wane ne, jikan wane, jikan wane, jikan wane, domin ku san yadda za ku sada zumuntarku. Yana iya yiwuwa wani dan uwanka ne na jini, amma saboda rashin nasaba sai ku haɗu ma ku yi katilan maqtulan, ka zagai ya zage ka. Ba a ce ku kai zage ka, wani ya zage ka kai ma ka zage shi, in ba dan uwanka na jini bane. Amma dai yafi zafi in aka gano daga baya yafi kunya. To amma in an san nasaba, to sai a tsare zumunta. Daga kabilar Wahba, kabila ce su kuma daga babban kabila ta Banu Tamim. Kakansa na uku, kakansa na hudu shine Uthman, kamar yadda muka ji shine ake ce masa Uthaymin din. Uthaymin, kakansa na hudu Uthaymin daga Uthman ne. Sai ya zama wannan sunan ya shahara da shi, ko sai ana cewa Ibnul Uthaymin, wanda ya halasta a shari'ar musulunci a danganta mutum zuwa ga kakansa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kansa, annan nabiyyu la kadhib an ibn abd al-muttalib, annan nabiyyu la kadhib an ibn abd al-muttalib, annan nabiyyu la kadhib, ni ne annabin nan na Allah, ba magana ƙarya ake ba, ba ƙarya a ciki. Sannan an ibn abd al-muttalib, sannan ni ne dan abd al-muttalib. Abd al-muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, yafi babansa shahara. Abd al-muttalib yafi baban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi shahara, saboda Abdullahi ya rasu da wuri. Amma Abd al-muttalib ya girma, ya zama dattijo, ya shugabanci al'ummar sa, musamman abin da ya shafi kula da shayar da alhazai a lokacin aikin Hajji. To an haifi Ash-Sheikh Muhammad Sani Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala a daren 27 na watan Ramadan, kagaran Lailatul Qadri, a ƙauyen su da ake ce masa Unaiza. Unaiza wani gari ne daga cikin garuruwan Al-Qasim. Al-Qasim kuma mintaka ce Saudi Arabia, kamar yadda muke da jahohi ake ce musu wilayat, to su kuma suna ce wa jahohinsu manatiq. Kowace mintaka tana da gwamna a ƙarƙashin sarki. Ya koyi rubutu da karatu a makarantar allo, irin tsarin da ake cewa al-kuttab. Al-kuttab wajen da ake tura yaro dan karami, anan zai koyi alifun ba'un ko alu an baki wawzal, to shine ake ce masa al-kuttab. Kakansa na bangaren mahaifiyarsa Abdurrahman ibn Sulaiman al-Danik shine malamin shi na farko. A wajensa ya haddace al-Qur'ani, ya koyi karatu. Su a wajensu so tari sharadi ne, idan mutum zai zama ana son ya zama malami to sai ya haddace al-Qur'ani. Sannan kuma daga baya aka kai shi wajen malaminsa wanda yi masa tasiri a rayuwa, har Allah ya karɓi rayuwarsa, shine al-Allamatu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya koyi karatu a wajensa. Da lokacin da aka bude makaranta babba a kasar a garin Riyadh, babban birnin Saudi Arabia, shine sai ya nemi izinin malaminsa cewa yana son ya shiga wannan makarantar, ya bashi izini ya tafi. Shine har yake ba da wani labari, ya ce lokacin da suka je sai suka ga wani mutum ya shigo ajinsa zai karantar da su, bai damu da sa kaya masu kyau ba, kayan shi irin na mutanen ƙauye. Sai ya ce, sai na ce a raina, yanzu zan baro babban malami na a garinmu in zo in zauna gaban wannan baƙauyen, shi zai karantar da ni? Ya ce amma da mutumin ne ya buɗe baki ya fara mana karatu, to sai muka raina kanmu. Wannan ba wani bane, shi ne Ash-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti, babban malamin tafsiri, babban malamin ilmoma. Littafinsa da ya fi shahara shi ne Adwa'ul Bayan fi Idahi al-Qur'ani bil Qur'an. da sauran littafan sa masu yawa yayi karatu anan tsari ne da ake yi mutum bayan primary to kaman secondary kenan mutum zai shekaru hudu to daga nan kuma sai a bashi dama ya tafi jami'a a daidai wannan lokacin suna da tsari ba takarda ake ba muhimmanci ba karatun ake so a yi to sai suka samar da tsari suna da al-utlatus sayfiyya long vacation hutun da yafi tsawo akan yi watanni a wannan lokacin to sai a ba dalibai dama a ce su tafi kowa ya ji wajen wani babban malami ko manya-manyan malame su je su daura wannan shine fa asalin tarihin daura su je su karatu abinda suke cewa ad-dirasatul mukassafa crash program sai su je su to gwagwadan mutum in ya dawo sai a gwada shi aka gwada shi aka ga yayi karatu mai yawa kawai sai a ƙara mishi shekaru inda aji ɗaya ke sai a ce an kai shi aji hudu shine suke ce mishi nizamul qafz al-qafz ne al-qafz tsallaku to jine daga tsallake kenan mu to amma ba tsallaken bane saudaka a can yayi karatu ya haɗu da manya-manyan malamai irin su Ash-Sheikh Muhammad Al-Amin Shinkiti da su al-allamatu bin Baz anan ya haɗu da bin Baz yayi karatu a wajen sa da wasu malaman wanda babban birnin Riyadh babban birnin Saudi Arabia dandalin malamai ne har yanzu to bayan nan ya sake dawowa garin su na Unaiza a Qasim ya ci gaba da karatu a wajen malamin shi sun mu dabi'ar mu da yawan daliban Najeriya idan mutum yana karatu a gaban malami a garin su in ya tafi waje karatu shi kenan ya dawo ba zai sake zuwa karatu wajen shi ba yanzu ma yana jin yafi malamin shi ya ji ya haɗu da Larabawa kuskure ne wannan wallahi kuma sai mu rika fito da waɗannan abubuwan muna magana kansu saboda gyaran tarbiyyar karatu ba daidai bane malamin ka da ya fara karantar da kai karatu to shine malamin ka yana nan koda me kake jin ka zama to malamin ka ne to ya dawo ya ci gaba da karatu a wajensa har zuwa rasuwarsa cikin jarabawa ta Allah subhanahu wataala sai wannan malami nasa al-allamatu sa'idi ya rasu shike kawai sai aka tattaro duka ayyukan sa'idi sai aka ce shi zai rika yi limanci na juma'a koyarwa duka kiratuttuka shi kuma ibn Uthaymeen al-allamatu sa'idi malami ne da bai san hutu ba koyo shi kawai karatu ake in ka ji tsarin karantar wasa zaka tsorata saboda in kai ba dalibin gaske bane ma kai gaba kullun cikin karatu ake to sai aka dawo da wannan aikin ya koma kan malam Ibn Uthaymeen a cikin malaman sa mun fadi wadancan mun fadi malamin sa na farko kakansa wato Abdurrahman ibn nan Abdurrahman Ibn Sulaiman al-Damir wanda a wajensa ya hadda al-Qur'ani akwai Ash-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di akwai Ash-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz akwai Ash-Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinkiti wadannan suna cikin malaman sa wadanda suka fi shahara daga baya ya zo ya karantar da almajirai da yawa kusan a Saudi Arabia zai yi ya ka samu wani malamin da zaka lissafa yana da yawan dalibai kamar shi ziyuya shi a shirma misalin Usaimi ya karantar a garin su Unaiza sannan ya rika a rika shirya masa darussa a Makka da Madina musamman lokacin azumi yakan yi rabin azumi a Madina sai ya dawo kuma ya rabin azumi karshen a Makka kuma karantarwa yake har shekarar da ya rasu kun ga ya rasu a watan Shawwal kun ga sura wata ɗaya akai azumi kafin azumi kenan da wata guda abu bayan azumi da wata guda ko watan da ke bi wa watan azumi to har a wannan lokacin sai da ya rika karantarwa ya ka karantar karantarwa kala kala yana da tsarin karantarwa ta dalibai na musamman, yana da tsarin karantarwa na dalibai na karatu gabaki daya. Duka yayi rubuce ya rike mukamai da yawa, daga cikin mukaman da ya rike akwai karantarwa a abin nan makaranta babbata garin Suneiza, ya koyar a kulliyatul da'awa usuliddin, sannan limamin juma'a ne, sannan bayan haka yana karantarwa a masalla, yayi karantarwa a masallacin haramin Makka da Madina, sannan ya gabatar da muhadarori masu yawa wanda ake gayyata sa jami'o'i da kasashe na waje da yawa, sannan yana da wani shiri na musamman da ya ware wa kasashen turawa, musulman mu da suke kasashen turai wanda suke fahimtar larabci, to yana da lokaci na musamman da ya ware musu, kullun za su kira waya su rika tambayoyin addini, yana ba su amsa. Lokacin da aka yakin Bosnia Herzegovina, za ku iya tunowa, shi ma sai da ya samar da wani shiri na musamman domin amsa fatawoyi daga sojojin musulunci na Bosnia a wannan lokacin. Sannan yana cin malaman da suka damu da al'amuran Filistin, ya taɓa ba da wata fatawa a ƙasar Saudi Arabia, ya ce yana ganin duk wani mai dukiya bana da yake tsammanin zai je umra, don Allah ya haƙuri a tattaro kuɗin nan gabaki dai a tattara a kai wa mutanen Filistin domin taimakonsu, ya ce ya fi umarar da za su je su yi, ko kuma ya fi hajjin da za su yi na nafila. Sannan yana cikin manya-manyan kwamitoci na ba da fatawa, Al-Lajnatu Da'ima ta Saudi Arabia, Hay'atu Kibaril Ulama yana ciki, yana cikin Al-Majma'ul Fiqhi At-Tabi' li Ghabitil Alamin Islami, sannan yana cikin manya-manyan malaman duniya gabaki ɗaya waɗanda fatawoyinsu suke da nauyi, ba a lokacin da yake da rai ba har yanzu, ko a yanzu ma ɗin fatawoyinsu sun fi nauyi. In za a faɗi wani malamin zamani biyu uku, to da wuya baka ji an faɗe shi a cikin su ba, in bai zama na ɗaya ba zai zama na biyu, in bai zama na biyu ba zai zama na uku. Tsarin rubuce-rubucen a shirin Musayyib Usaimin kala biyu ne. Akwai tsarin rubutun da yake zama yayi da kansa, shine al-kutubul muqarrara, al-kutubul muharrara, da kansa yake zama ya rubuta. Misali kaman sharhin sa Tanbihul Afham na Umdatul Ahkam, kaman littafin sa Al-Usul min Ilmi Al-Usul, kaman wannan littafin namu Fawaidut Taqwa, da sauran wasu littafai nasa, da kansa ya zauna ya rubuta. Akwai nau'i na littafan sa na biyu, shine al-kutubul muqarrara, wadancan al-muharrara, su kuma tsarin da yake ake bi a wajen su karantarwa yake yi. Ni dai ina fada a wannan zamanin ban taba ganin malamin da daliban shi ke da albarka kamar nasa ba. Duk bayan rasuwar sa suka rika yin, aka rika dauka cassette din sa, ana mai da su a rubuci. Bai dade da rasuwa ba, suka kafa muassasa Tumnul Utsaimi, foundation ce ta sa, wanda yana cikin malaman farko wanda aka fara bude musu gidan talabijin kana channel ta sa ta kansa, wanda ake sa karatuttukan sa awa 24, kuma duk almajiran sa suke wannan aiki. Ka ba ka da alkhairin da za ka yi wa malami fiye da kana dalibin sa ka yada karatun shi. Shi yasa ake cewa wasu malamai cikin daliban wasu malamai da suka gabata ake cewa dalibai ne marasa albarka. Kwarai da gaske kaman daliban al-Imam al-Auza'i, bujumin malami amma ba su yada karatun shi ba. Kaman daliban al-Imam al-Tabari, dalibai ne da ake ganin dalibai ne da ba su samu albarka ba, domin ba su yada karatun malamin su ba. Me yasa Maliku da Abu Hanifa da Ash-Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihim mazhabobin su suke nan, almajiran su suke yada karatun su? So daga almajiran malami su ne suke yada karatun sa, to su suke wannan aikin. Sheikh Muhammad bin Salim Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, akwai yabo da yawa da malamai suka masa, suna da yawa da maganganu masu nauyi da malamai suka faɗi a game da shi, malaman zamanin sa. Cikin waɗanda suke ba da shaida kanka, malaman zamanin ka su ba da shaida kanka, shaida kyakkyawa. amma idan ka shagalta da fada da kowa yanzu wancan fada da shi take ka zama kamar dage to kaga ba wanda zai ba da shi da kanka kenan kuma zai wuya a ce ki kade ne mai gaskiya ai kai ba ku ba wanda kake shiri da shi ko ka fara shiri da wanda sai ke digigire kun yi fada to kaga ba daidai bane wannan Allah shi kyauta ashir ma musallu usaimin Allah ya jarabe shi da rashin lafiya farko aka ce ciwon basir ne daga baya sai aka gano cewa ciwo ne na sankara sankara hanji colon cancer wanda tana ɗaya daga cikin cututtuka masu haɗari domin sai da aka sa doka ma hatta ta yi musafaha da shi kaga yadda Allah yake jarraba bayi amma duk da haka bai daina karantarwa ba a shekarar da ya fara da zai rasu ya zo makka aka ga yanayin yadda jikin shi yake dalibai suka roƙa don Allah da hukuma ma cewa ya huta ya ce a'a ya ce ai yana son ya rasu ne yana karantarwa saboda haka ƙarshe da ciwo ya tsananta daga asibiti aka sa lasifika aka yi wani irin tsari tunda su da gaske suke yi yana asibiti amma aka jono dalibai suna zaune a majalisinsu a masallacin harami yana karantarwa shi kuma yana kwanciya a asibiti har sai da ciwon ya tsananta daga ƙarshe aka ɗauke shi daga wannan asibiti aka mai da shi Jidda wanda a nan ya rasu daga cikin wasu abubuwa masu nuna girman Ashir Musali Usaimin da yaddarsa da Allah da kuma riƙe addini lokacin an kai shi America asibiti sai aka ce za a masa wata allura irin wannan allurar da ake Allah ya tsare ake yi wa masu kansa wadda sai ta zubar da gashinsa duka aka ce za a yi masa wannan allura amma gashin shi zai zube duka yace hatta lihiya yace hadda gemuna aka ce yace wallahi lan alqallaha haliqan lihiya yace ba zan haɗu da Allah ban da gemu ba kaga lalura ce fa to kaga yadda suke waɗannan bayin Allah ana baka labarin su sai ka ji kamar wasu sahabbai to shi yasa shi kanshi a Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad da yi wannan tarjumar tasa a matsayin muhadara yasa ma muhadara suna a Sheikh Muhammad bin Usaimin min al-ulama'ir rabbaniyyi ba a ce wa malami rabbani sai ya cika sharuɗa uku aliman mu'alliman amilan sai ya zama masani da gaske sai ya zama mai karantar da mutane bai ruwa iliminsa sai ya zama kuma mai aiki da abin da yake faɗa wa mutane shine shi Ashir Abdul Muhsin Al-Abbad yace a ƙara sharadi na hudu sai yace wa alaman haji salafin umma sannan ilimin nasa da ya koya yake karantarwa yake aiki da shi bisa fahimtar magabata na ƙwarai kaga shine wannan Ashir Musa Al-Usaimin rahmatullahi alaihi kamar yadda muka faɗa bayan wannan rashin lafiyar ya rasu ranar 21 ga wata 15 ga watan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1421 yau shekarun shi 25 kenan ko da rasuwa saura wata ɗaya ina jin ya kai shekara 26 ko to shine wannan saboda ta akwai abubuwa da yawa ya bar ƴaƴa maza guda 5 ya bar ƴaƴa mata guda 3 ƴaƴansa maza akwai Abdullahi akwai Abdulrahman akwai Ibrahim akwai Abdulaziz akwai Abdulrahim mata kuma ba sai an san su ba ko suna gidajen mazajen su to shine wannan Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad lokacin da ya gabatar da wannan muhadara tunda ba dadewa da rasuwarsa kusan kun ga sati biyu ko sati ɗaya kai ya babba da shawarwarin yadda ya kamata karatuttukansa a yada su kuma duk almajiransa sun yi aiki da wannan wasiyoyin da nasihohin da ya musu so daga a takaice kenan ba sai mun tsawaita tarjumar sa ba mun gabatar a darussa da yawa duk dalibai sun san har da rubutu muna da shi akan tarjumar sa a ƙarƙashin manzumar sa ta Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya to kai tsaye za mu fara wannan karatu bayan wannan tarjama taqwa malam Ibn Usaimin a takaice mata tarihi a cikin wannan littafin amma lafazin at-taqwa wani lafazi ne wanda yake malamai sun bashi muhimmanci. Al-Imam Ibn Faris rahimahullah a cikin mu'jam dinsa mu'jamu maqayis al-lugha yace al-wawu wal-qafu wal-ya'u kalimatun wahidatun tadullu ala daf'i shay'in an shay'in bighayri. Lafazin at-taqwa an samu shi ne daga waqa. Waqa mudari'in sa sai zama yaqi. Asalin masdarin shine wiqaya. To wannan lafazin mai harfa uku wawun da qafun da ya'un yana fa'idantar da a tunkuda wani abu da wani abu da ake jin tsoron zai cuta, wani abu da kake tsammanin zai cutar da kai sai ka tunkude shi, to shine ake ce masa wiqaya. Daga nan sai aka ce at-taqwa. Ai shi yasa suke da karin magana suke cewa al-wiqayatu khayrun min al-ilaji, shine rigakafi yafi magani. Ko al-Imam Ar-Ragib al-Asfahani a cikin littafin sa Mufradatu Alfazil Qur'an yace at-taqwa ja'alu an-nafsi fi wiqayatin mimma yukhafu. Abinda ake cewa taqwa shine mutun ya sawa kansa kariya daga abinda yake jin tsoron sa. Yace sannan ana kiran at-taqwa da al-khawf, shi yasa zamu ji ake cewa tsoron Allah. Da yawa malamai in sun tashi fassara at-taqwa sai su ci tsoron Allah, to ba laifi bane. Min babu tasmiyatu muqtada ash-shay'i bi muqtadihi wal muqtadi bi muqtada. Taqwa ita take jawo ka ji tsoron Allah. In ka tsara dokokin Allah to zaka sa zaka zama mai tsoron sa, ko kuma in ka zama mai tsoron sa zaka ji tsoron zaka tsara dokokin sa. Kage da al-muqtadi da al-muqtada yawa dukkan su suna samun canji. Al-khawfu min Allah taqwa Allah, taqwa Allah al-khawfu min Allah. Wanda ya ji tsoron Allah zai tsara dokokin Allah, wanda ya tsara dokokin Allah yana jin tsoron Allah. To shi yasa kai tsaye idan malamai sun tashi sun ce at-taqwa kai tsaye sai su fassara shi da al-khawfu min Allah. Amma asalin kalmar na nufin ka sanya kariya tsakaninka daga abinda kake jin tsoro. Abinda kake jin tsoro din nan shine azabar Allah. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a cikin littafin sa Nuzhatul A'yun an-Nawazir yace at-taqwa i'timadul muttaqi ma yahsulu bihi al-haylulatu bainahu wa bayna ma yakrahu. Abinda ake cewa at-taqwa shine shi mai taqwan ya sanya wani abu da zai sha makance shi daga duk abinda yake ki, daga cin abinda kowannen mai yake ki akwai mai azabar Allah. Ni dai abu na farko da nafi ki shine azabar Allah, kada Allah ya mun azaba. Al-Imam Ibn al-Jawzi dai a cikin wancan littafin nasa Nuzhatu al-A'yun an-Nawazir ya kawo yake cewa taqwa ta zo da ma'anoni biyar a cikin Al-Qur'ani. A cikin Al-Qur'ani in ka ji lafazin at-taqwa ko kuma an juya ta an sa ta liqaumin yattaqun lilmuttaqin ko limanittaqa ko yattaquna ko tuqa, duk waɗannan kalmomin to shine sai yake cewa wannan kalmar ta at-taqwa tana zuwa daga a cikin Al-Qur'ani da ma'anoni biyar. Ma'ana ta farko at-tauhid, tauhidi. Kalma at-taqwa a cikin Al-Qur'ani ta zo da ma'anar at-tauhid, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi, yake cewa wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Nisa'i ko Allah ta'ala yake cewa wa laqad wassayna, haqiqa mun yi wasiya gawa alladhina utul kitaba min qablikum, wadanda muka basu littafai kafin ku yahudu nasara da sauran al'ummatai, wasiyar mu a gare su an ittaqullah ay an wahidullah, ku kadaita Allah. Nan idan ka zo fassara an ittaqullah ba za ka ce ku ji tsoron Allah ba, sai ka fassara ka ce ne an wahidullah kina, ku kadaita Allah. Me yake nuna tauhidi ake nufi a wajen lihaqina ayah, sai ce wa in takfuru
in ku kuka kafirci kuka kine kuka ki tauhidi al-kufru diddu ne diddu at-tauhid wa at-tauhid diddu al-kufr man lam yuwahhid Allah fa huwa kafir wanda bai kadaita Allah ba kafiri ne to yace wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sai yace wa in takfuru ay wa in lam tuwahhidu Allah wa kafartum bihi fa inna lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard in ku kuka kafirce kuka zama mushrikai kuka ki kada Allah ta'ala kuka ki kadaita Allah to fa inna lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard usani lalle abinda ke sama da ƙasa duka na Allah subhanahu wa ta'ala ne daga ciki akwai ku saboda haka za ku dawo wajen sa kaga nan kalmar at-taqwa anittaqullah ta zo da ma'anar me ay wahidu Allah ku kadaita Allah kamar yadda kuma Allah ta'ala yake cewa ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa imtahana Allah qulubahum littaqwa at-taqwa nan tauhidi yawa Allah madaukakin sarki sune wadanda Allah madaukakin sarki ya gwada zuciyarsu ya gwada zukatansu suka ci jarabawa Allah ababun ne ababun tauhidi ma'ana ta biyu al-ikhlas kalma at-taqwa a cikin al-qur'ani ta zo da ma'anar al-ikhlas al-ikhlas nan shi kuma sai ya zama me kanin tauhidi kenan kanin tauhidi tauhidi ababun kishiyar sa'at ash-shirkul akbar shirka babba al-ikhlas kuma kanin tauhidi sai ya zama kishiyar sa ita cewa ita ce ash-shirkul asghar riya to taqwa na zuwa da ma'anar ka'ayriya Allah ta'ala yake cewa zalika wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub zalika wancan bayanin da aka yi na haji da hadaya to yana cikin alamomi nawa duk mutumin da ya girmama sha'a'ir Allah alamomin da ake gane Allah shi kadai ne fa innaha to lalle girmama alamomin gane Allah subhanahu wataala min taqwal qulub wannan na cikin cewa zuciyar mutum na da ikhlasi wanda bai da ikhlasi ba zai girmama alamomin Allah ba zaka ga baya girmama masallaci masallaci na cikin sha'a'irullah kwanaki na bautar Allah irin waɗannan ramadan din watan ramadan kwanakin ramadan suna cikin sha'a'irullah domin suna cikin ayyamullah duk abin da za a kalla ko a ji domin ya tuna maka Allah to sha'ira ce daga cikin sha'a'irullah alama ce daga cikin alamomin gane Allah ta'ala shi kadai ne to kun ga ma'ana ta biyu ita ce al-ikhlas ma'ana ta uku da at-taqwa ke zuwa da ita a cikin al-Qur'ani al-ibada bauta Allah gabaki daya ita kuma bauta ba ta ingantuwa sai da waɗancan abubuwan guda biyu ikhlasi da kuma tauhidi Allah ta'ala yace yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu kaga fattaqu yace la ilaha illa ana fattaqu yunazzilul mala'ikata Allah shine wanda yake sassaukar da mala'iku birruhi da wahayi الروح من الوحي ده وحي من امره نؤمن ننسى على من يشاء من عباده انا سنا سوكد wannan wahayin ga wanda Allah madaukakin sarki ya zaba yake su daga cikin bayinsa manzanni da annabawa me suke yi an anziru suna zu Allah na ba su umurni yana cewa ku yi gargadi annahu la ilaha illa ana fattaqu cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai ni fattaqun ay fa'buduni ku bauta mu kage yanzu nan fattaqun taqwa ta zo da ma'anar me ibada ma'ana ta hudu ita ce tankul ma'siya barin sabo kalmar at-taqwa a cikin al-Qur'ani ta zo da ma'anar tankul ma'siya barin sabo fadin Allah ta'ala da yake cewa wa'tul buyuta min abwabiha ke ci ne wattaqullaha ku to kaga wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha ku zo wa gidajenku in kun gama aikin hajji min abwabiha ta kofa. Canfi ne Larabawa suka yi. Wai idan mutum ya gama aikin hajji na jahiliya da suke hajijiya. Ko? Hajijiya ne. Ba hajji ba. To in suka yi wai an ba su wani lakani cewa kada ka sake ka shiga gidanka ta kofa. In ka sake ka shiga gidanka ta kofa, saman kofar gidanka ya zama a saman kanka. To shikenan ka sa wa kanka, ka tsine wa kanka har abada ba ka bar hajji. So dake idan suka tashi, in suka gama aikin hajji sai su rika haura ta bayan gida. Sai mutum ya haura ta bayan gida, ya dawo fa hajji fa ana alhaji sanne da zuwa, ana minna, ana jin dadi da iyalai. Kawai shikenan sai aga mutum kuma yana tsallaka katanga. Sai jahiliya ba ta yi ba. Kai damuwa. To shine Allah madaukaki sai yace musu wannan abin da suke sabo ne. Wannan haurawar da suke ta katanga to sabo ne. Yasa ce walaysal birra wa atul buyuta min abwabiha. Haka shine wannan. To shine sai yace wattaqullah. Kaga wattaqullah wa watruku tilkal ma'asiyah. Min tasalluqil judran. Ku daina wannan saban da kuke na tsallaka katanga. Wa atul buyuta min abwabiha. Ku zo wa gidaje ta kofofinsu. Sannan ma'ana ta biyar ita ce al-khashiya, tsoron Allah. Ka gani wanda ake fassarawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Kaga ittaqu Allah, ittaqu rabbakum, ittaqu ay wakhshaw ikhshaw rabbakum kenan. Ku ji tsoron ubangijinku. To waɗannan su ne ma'anonin at-taqwa kamar yadda al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin littafin sa Nuzhatul A'yunin Nawadhir, littafi ne dake bayani akan al-ashbah wa an-nadha'ir na al-Qur'ani. Kalma ɗaya amma ta zo da ma'anoni da yawa, wanda wannan fanni ne a cikin ulumul Qur'an, fanni ne mai girma. Amma taqwa a shari'a ta zo da malam magabata sun fade ta da ma'anoni da yawa. Daga cikin tarifofin da aka yi na taqwa aka danganta wa Sayyidina Ali, amma gaskiya isnadin bai inganta ba, amma shahara a bakin malamai da littafai shine aka ce Sayyidina Ali ya ce at-taqwa al-khawf min al-jalil wal-amal bit-tanzil war-ridha bil-qalil sannan wal-isti'dadu li yawmir rahim. Yace abinda ake cewa taqwa shine al-khawf min al-jalil, tsoron Allah mai girma. Wannan lafazin al-jalil din yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo matsala a wannan asarin na Sayyidina Ali, domin lafazin al-jalil ba sunan Allah bane, bai tabbata ba, baya cikin sunayen da suka tabbata a cikin sunayen Allah. Ya zo a cikin sunayen Allah 99 wanda malamai irin su Imam Tirmidhi da makamantansa suka ruwaito, amma kuma hadisin bai inganta ba, wanda ake ta haddacewa din nan Allah huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, hadda waka ma ana yi ko har zuwa as-sabur. To wannan jeranta sunayen Allah bai tabbata ba. Yadda ake a gano sunayen Allah shine sunayen da Allah ya faɗa wa kansa a cikin Al-Qur'ani. Al-Allama Ibn Uthaymeen din nan da zamu karanta littafin sa, yana da littafi Al-Qawa'id al-Muslah fi sifati Allah wa asma'il husna, a cikin Al-Qur'ani ya samu guda 81 sunayen Allah da suka zo a cikin Al-Qur'ani guda 81. Sannan ya samu cikon sauran su kuma a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ingantattu irin su tayyib, irin su al-jamil. Ai baya cikin ko a cikin Qur'ani akwai al-jamilu sunan Allah, kaga babu. Amma akwai a sunna al-jamilu sunan Allah. Ya halatta in ka haifi da ka samu suna Abdul Jamil, Abdul Jamili daidai ne, ko Abdul Tayyib. Yawwa, kaga dukkanin su basu zo a cikin Al-Qur'ani ba, amma sun zo a cikin sahihin sunna. To wannan tarihin da na Sayyidina Ali bai inganta ba, da yawa taqwa cewa al-khawf min al-jalil wa al-amal bit-tanzil, aiki da al-Qur'ani, war-ridha bil-qalil, da kuma yadda da kadan din da Allah ya baka qana'a kenan, sannan kuma wal isti'dadu li yawmir rahil da kuma tanadi domin ranar lahira. Wannan tarifin da aka ce Sayyidina Ali ya yi kenan, amma dai bai inganta ba, amma ma'anarsa tana da kyau idan ka cire lafazin sunan Al-Jalil din. Na biyu, Ibn Mas'ud, kamar yadda al-Imam at-Tabari ya ruwaito a cikin tafsirin sa a cikin suratu Ali Imran a ƙarƙashin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya kawo da sanadin sa, kuma sanadi ne silsila zahabiyya, manya-manyan malaman hadisi sanannu. Ibn Mas'ud Abdullah radiyallahu anhu yace abinda ake cewa at-taqwa an yuta Allah fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yughfar, yace abinda ake cewa taqwa an yuta Allah ayuwa Allah da'a fala yu'sa ka asaba masa na farko kenan, wa yuzkara fala yunsa a rika ambatan Allah ana tuna shi ka amanta shi, wa yushkara fala yughfar sannan a gode masa ka abutunce masa. Wannan tarifin Ibn Mas'ud kenan, wannan tarifin sanadin sa ingantacce ne, al-Imam at-Tabari ya ambace shi a cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan. Na uku, tarifin sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, wanda al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya ambace shi a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam, yace at-taqwa tarku ma harama Allah wa ada'u ma ftarada Allah, abinda ake cewa taqwa shine nisantar abinda Allah ya haramta da kuma aikata abinda Allah ya farlanta. Na hudu, shine tarifin tabi'i Talq ibn Habib. Talq ibn Habib shi ma tarifin sa shahararre ne, yace abinda ake cewa at-taqwa an tu'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah, an ta'mala kai ba tu'mala ba, an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah, yace abinda ake cewa taqwa shine kai da ni mu zama mun yi aiki domin yi wa Allah da'a a bisa wani haske wato ilimi daga Allah, kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu ladan sa. A gefe guda, mu bar saban Allah a bisa wani haske na Allah ilimi kenan, ba kawai mu bar sabo ba, mu san ba sabo bane, barin sabo ba tare da ka san ba sabo bane ba lada, imana ba lada. Sai ya kawo mutum wani abu a kwalba, shi dai kawai da ya ganshi sai ya ce shi baya sha, ashe giya ce, to ba za a ba shi lada ba, imana bai san ba giya ba ce ai, shi dai kawai ya ce shi dai sha. Amma yanzu idan aka ba mutum giya ya ganta ya tabbata giya ce, sai tsoron, sai ji tsoron Allah a ransa, sai ya ki sha, to yanzu za a ba shi lada. To kaga ala nurin min Allah kenan, takhafu iqaballah. Wannan nan tarifofin guda hudu za mu tsaya a kansu in Allah ya kai mu gobe da izinin Allah, kafin mu shiga da littafin, muna fatan sai mu karkare kuma mu karasa, sai mu shiga cikin littafin fawaidu taqwa min al-Qur'an al-Karim. Kamar yadda muka faɗi ba ma san mu riƙa wuce bakwai, yanzu zai na ƙara minti ɗaya, saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah. Abinda na manta ban faɗa ba, wannan bawan Allah da ya ɗauki nauyin buga waɗannan littafai, wannan littafi kai hadda kuma ya ba da kuɗin data, kun sai da data ta zama yanzu ko data ta zama datti, sai addu'a. To ya ɗauki nauyin sawa, ya ba da data da za a yi ta yaɗa wannan karatuttukan. Allah ya masa albarka, Allah ya ƙara masa arziki, Allah ya ƙara mana irinsu. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.